Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Zamu kawo muku shirin Ina zamu je na Hadiza Kyari, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin Ciwon Mace, shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina zamu je.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina zamu je matasa. Idan ma sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata mun yi dubi ne akan matsalar fyaɗe da wasu maza ke yi wa mata, sai da ma kananan yara, abin da ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Dora ne daga inda muka tsaya.
Me sunan ki mai Allah?
Sunana Wa'u.
Ajin ki nawa a makaranta? Ko baki a makaranta?
Ina yi.
Ajin ki nawa?
Primary 4.
To, ko za ki ba mu labarin abin da ya faru da ke a rayuwa na, maganan wani ya bata ki? To, ya abin ya faru?
Wata rana ne muna cikin gidan kakanmu, kullum muna zuwa. Sai ranar muna ta wasa da yaran gidan kakanmu, sai ya kira ni, sai ya ce wai na
makocin ko dan uwanki ko kanin babanki?
Makocin gidan sama mu kakanmu. Sai ya ce kowa ya zo ya ansa sadaka. Shine ya raba mana biskiti, ya ce ni na shigo gidansu. Sai na shi
yaro ne ko babba ne?
Babba ne.
Babba yana da iyali, ki ne da aure?
Amma ya saki matan.
To, ba kowa a gidan a lokacin?
Mama shi ta tafi siyar da biredi. Shine sai na shigo gidan, sai ya kulle ni a ɗakin shi, sai ya ce wai zai dinga bani kuɗi. Shine sai na yi ta jin tsoro, ya ce wai zai iya kashe ni. Shine sai na ce dan Allah ya haƙuri. Shine ya ce sai ya kashe ni. Shine sai ya tuɓe min wando, sai shi ma ya tuɓa na. Shine sai ya mun sai ya
na ji tsoro
na jingina da bayan kofa zan gudu. Shine sai ya kamo ni, shine sai ya tuɓe min wando, ya fara min iskanci.
To, baki iho bane ko babu wanda zai ji ki ne?
Babu kowa a gidan, ina ta kuka. Shine sai ya ce in ban yi shiru ba ya kashe ni. Shine na ce dan Allah ya haƙuri. Shine sai da ya gama min, ya ce na wuce, ya bani kuɗi. Na ce ba zan ansa ba. Shine sai ya ce in na gaya ma wa'insu ya kashe ni.
Shine ya ɗauko wani makami ne?
Ya ɗauko wuka.
Wuka wata iri?
Wanda ake yanka rago.
So, bayan da abin nan ya faru, da bayan da ya gama, kin iya tafiya da kafafuwan ki?
Na iya.
Sai bude miki kofa ya yi rako ki, ko koya baki ke kada ki na fito?
Haka ya ce na fito, sai ya sa kayan shi, ya hau mota, ya tafi kasuwanci, ya ni kuma na wuce.
Sai kika koma gida wurin kakan ki, kika gaya mata koko a shiru ki kai?
Ban gaya mata ba, ya ce ina gaya mata ya kashe ni. Shine ne ta jin tsoro. Shine sai kullun in na zo, kullun ya kama ni ya mun.
Amma ba so ɗaya ne abun? To, bayan da ya zama miki jiki, to ya kike ji?
Lokacin da fara ciwo, kullun ina yin fitsarin jini. Sai a ce sai kakata ta ce anya ba amun wani abun ba sai maman mu ta ce to gashi nan dai shine sai wata sai kullun sai wata rana yayi ta ce ta tambaye maman mu
mamanki
eh ta tambaye ni ta ce wai menene yanzu kike yin fitsarin jini bayan na warke shine sai na tafi makaranta sai ina dawowa ta ganni da kuɗi a hannuna sai ta ce
da shi yake baki kuɗin kenan
eh
bayan nan kenan kin saba yake fara karban kuɗi a hannun shi
eh sai ta ce mu wannan kuɗin waye sai ɗan makarantar mu suka ce wai sun ganni da kuɗi da yawa a hannuna sai na ce 50 ce kawai a hannuna sai aka ce in ban ga gaskiya ba sai an zane ni shine sai aka sai na ce zan gaya muku shine na ce tsakanina da Allah wallahi wani ne yake zuwa ya kulle na ɗakin shi ya dinga mu iskanci shine sai maman mu ta ce wane ne shi sai na ce dini shine sai ta ce wani dinin yana ce dinin kusa hajiya dinin mai buredi shine sai ta ce mu je gidan ki nuna min ɗakin shi muna shirka
ba wanke ba ta tsaya ta bincike a jikinki yake ba
ta bincika sai ta ce mu je cikin gidan sai muna zuwa gidan sai muka ga ɗakin shi a kulle sai maman mu ta ce mu koma gida sai ɗan gidan mu suka ce gobe ta tura ni in dai ya munye ita ma ta biyo ni a baya ya ta kira sai in ya gama munye in ya fito da ni sai ta kira mutane in mutane su zo su kama ita su zo sai ta cewa ya mun wannan shine sai ta sai maman mu ta ce a aka gaskiya ba za ta iya ba shine sai kawai
ba duk wannan abin da ake
baya nan ya tafi zariya
baya a ba da yake zama tare da kuwa
yana zama tare da mu tafiya kawai yayi
to mun sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da mu domin jin ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Binta Ibrahim da Julie Ladders Gresham ba ta hada mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalamu
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ƴa mace.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da maraice. Kuma barkanku da kasancewa da shirin ciwon ƴa mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Ma'azu. Da muka fara a game da batun fiyade yau za mu ji muhimman bayanai da ya kamata iyaye su kiyaye idan har an samu faruwar fiyade ina tare da bakin namu barista Amina Umar Hussein Hajiya Halima Baba Ahmad da Malam Muhammad Sani Abubakar ai sauraro lafiya Hajiya Halima a ra'ayinki wani irin hukunci kika ga ya dace da masu aikata fiyade
ni musulma ne an kuma a gaskiya musulunci ba bakarin addini bane komai da yanda Allah ya ce za a rinka yin shi kin ga a shari'ar musulunci duk wanda ya fiade shi kuma bai taba yin aure ba a addinin musulunci daurin rai da rai za a mishi idan kuma ya taba aure hukuncin kisa ne saboda haka gaskiya ni a nawa ganin irin wannan matakan ne kadai zai kawo maganin wannan duk fiade da ake da tabbatar da doka wanda dai zamana mai tsanani shine kadai zai kawo sauki a duk lokacin da aka samu mutum da irin wannan laifin musamman ma yanzu wanda fyaɗe ya zama kaman wani abun gasa ne ko abun meye ma ni ban san me suke nufi akan irin yanda ake fyaɗe ta ko ta ina ba saboda gaskiya abin yana bata rayuwar mutum kawai makubuta shine in aka sa doka mai tsanani shine za a samu saukin wannan lamarin a idan ba haka ba gaskiya abin nan ban san yanda zai kai mu ba
barista a matsayinki na lauya me ya kamata a yi idan aka fahimci cewa an yi wa mace fyaɗe
duk sanda wannan abin ya faru kada ka ce zaka dauki doka a hannunka akwai matakai na shari'a matakai na lafiya da ake fara yi yana da matukar muhimmanci iyaye ko masu rukun yaya ko wanda suke da haƙƙin kula da tarbiyyar yara idan wannan abu ya faru na farko idan wannan abu ya faru da yake kada kin ga yake ta zo cikin gida cikin tashin hankali cikin firgici dan ubanki menene a'a abinda ake so a yi masa a ilimi na hankali shine wance zona ki ji aiki a jiki me ya faru aiwa nan in ta zata tunda sukan tsoratar da su in kika fada ko sai na yanka ki ko sai ne miki wani abu a ki kokari aiki ce ki samu kwanciyar hankali da nutsuwa a tare da ita ki sa mata kwanciyar hankali da nutsuwa zo nan in karama ce rungume ta ga yaman menene ya faru ni ba babanki bace babu wanda zai miki wani abu to abu na farko matakin ja a jiki da lallashi ta yanda zaka samu bayanan da suka kamata abu na biyu idan ta gaya miki ga abin da ya faru mataki kada ki hantare ta ko ki dake ta saboda yaro kwakwalwarsa ba irin ta babba bace wane ne miki kaza to mu gani ki duba abu na uku da doka ta tanada kada ki sake ki wanke mata jikinta saboda kina wankewa kin wanke muhimman shedu kin wanke muhimman hujjoji da shari'a take nema kin wanke muhimman hujjojin da ma'aikatan lafiya suke nema saboda akwai wasu abubuwa da ba a san a wanke su akwai abin da ake cewa irin hemen dinnan na ya mace wata fata ce wacce Allah ya halitta duk matar da ba ta kasaduwa da ita ba to kina wanke wannan likitoci za su gano amma za a gano amma ba za a samu cikakkiyar hujjar da ake bukata ba kuma kar a wanke mata kaya kar a cire mata idan wandan da jini a tafi da ita kar a cire shi in kayan a kaman ko cikin daji ye mata ko cikin kura ko kar ki cire hujja ce ana son wannan abun a gaba shari'a akan yi amfani da shi mataki na hudu wannan abun yana faruwa ki gaggauta in mahaifinta yana kusa ko mai unguwa ko wani daga ci ko wani menene iyaye mata kusa wannan abun nan ku sosai ki dauke ta ku tafi mataki na gaba shine gurin hukumar yan sanda ki gaya musu kina gaya musu su hukumar yan sanda abin da za su fara yi shine za su kai ta asibiti idan aka je asibitin nan anan za a ba ta gudunmawa ta farko taimakon gaggawa wanda da wasu cuta irin su cutar kanjamau dinnan irin wasu cututtuka nan da nan za a yi amfani da magunguna wanda ci gaba ya kamana wanda nan da nan da an yi amfani da su duk wani cututtuka da wani tashin hankali da wani fargaba da ake tunani za a yi saurin gyara wannan abun mataki na biyar shine idan yan sanda suka yi kaza a je a kama wanda ya aikata wannan laifin haƙƙin hukumar yan sanda ne kuma gaskiya suna kokari duk inda mutum ya shiga komai tsawon lokaci zaki ga an kamo shi an gumfanar da shi a gaban shari'a mataki na shida wanda shine na ƙarshe zai girba abin da ya shuka in ya zo gaban shari'a kuma abin da yasa nake son iyaye mata a wannan gabar da za a ce an yafe ta wuce gabar da za a ce a rufa masa asiri ya wuce inda bai rufa wa yake asiri ba inda bai ga mutuncinta ba inda bai ji tsoron saban Allah ba ke ma bai kamata ki kyale shi ba idan har kuka yadda kuka dau wannan matakin akwai gudunmawa da za a ba wa yarinyake wanda zai iya taimakawa rayuwar ta shine mafi kankanta naira 500,000 za ta iya samun wannan diya na wannan ta'annati da akai mata wannan zaki iya ci gaba da daukar nauyin ta ci gaba da karayin ta tunda dai abinda aka dauke mata da tsoro da fargabar da aka sa mata ba zai maye gurbin abinda za a bata ba amma da babu gwara babu dadi
to menene ra'ayinka
in har zai zamanto za a dauki hukunci kan kowa yadda ya dace ba tare da la'akari da matsayin shi a cikin al'umma ba, wala Allah talaka ne ko mai kuɗi ko shi waye ayi abin da ya dace, kuma al'umma su ga ana yi zahiri, wannan zai kawo sauƙin lamarin sosai. Saboda ai mun ga anya wasu ƙasashen da suka ci gaba an yi ana ɗaukan irin waɗannan matakan ba tare da la'akari da matsayin mutum ba, kuma abin ya yi tasiri, yana ƙara rage matsalar. In har a ƙasashen mu kamar irin su Najeriya za a yi, tabbas za a ga canji. In fact shi ne abin ma da zai kawo canji na zahiri kuma cikin gaggawa, wanda zai sa tsoro a zukatan al'umma. Duk yadda kake tunanin kai kana da matsayi, za ka yi shakkan cin zarafin ƴar wani, saboda ka san abin da zai biyo baya, ƙarfinka ko dukiyarka ba za ta yi tasiri ba.
Ta Hajiya Halima, akwai gyaran da ya kamata iyaye su yi?
Babban matakin da ya kamata iyaye mu ɗauka shine mu tuna da cewa duk aihuwa da Allah ya bamu, Allah ya ɗora mana wani babban nauyi ne a kansu. Nauyi guda ɗaya shine mu kula da tarbiyyarsu, mu tufatar da su, mu ciyar da su, mu kula da lafiyarsu. Mu ɗauki dukkan wani haƙƙi da Allah ya ɗora mana, musamman na tarbiyya. Saboda tarbiyya ko ilimi, idan akwai ilimi babu tarbiyya a cikinsa, ilimin ma ba zai amfane ba. Tun farko uwa ya kamata, iyaye duka ya kamata mu sa ido akan tarbiyyar ƴaƴanmu. Misali dan bada, ai wasu iyayen ma saboda neman duniya gaba ɗaya an manta da cewa tarbiyyar nan haƙƙi ne wanda Allah ya ɗora mana, kuma Allah zai tambaye mu akan kiwon da Allah ya bamu na zuriyar da Allah ya bamu. Shekarun baya, misali zan baki, shekarun baya idan yaro ya yi laifi, idan ƴaƴan mutum sun kai 10 ne ko 20 ko 15, ana cewa ne yayi abu kaza, wallahi uwa ko uba za su ce wane ne, me yasa sun dauki rayuwar ƴaƴansu? Ibada ne akan su, dole su kula da tarbiyyarsu. Sa'annan kuma su kula da tarbiyyarsu, kuma su rinka gyara masa tarbiyyarsu, su kuma rinka lura karantan halayen ƴaƴansu. To a yanzu gaskiya iyaye ba sa da wannan, an yi sakaci akan wannan lamarin. Yanzu da kiga ɗa yayi abu, uwa ta san ɗanta ne yayi, amma wallahi sai ta murƙushe ido ta nuna ɗanta bai yi ba. In ta kama ma har sai ta yi damba, koda da ubansa ne, in ya kama sai ta yi wannan dandan. Ko su yi mummunan faɗan da zai jawo mata ma ƙarewar auren, duk bai dame ta ba, ita dai ba za a ce ɗanta yayi laifi ba. To ina zai kai mu? Uba ma kenan. Yanzu misali zan baki, idan wani makwabci ya faɗa ma wani ɗan makwabci ko a gida ɗaya ne, uwa ya faɗa ma ɗan ƙaninsa, in ba a mai da hankali ba sai an tafi ta ji ofis. To daga ina za mu fara? Ta ina tarbiyyar mu zai ginu? Ta ina tarbiyyar mu za a rinƙa samun gyara a cikin lamarinsa? Wannan tarbiyyar shine duk wani ginshiƙin rayuwarmu. Sa'annan kuma waɗanda suke aiki, su kama ba a ce komai. Ni a wajena, a ganina, iyayen mu da sun yi aiki ne? Ba su yi aiki ba, amma kuma sun ɗauki ɗawainiyar matansu. 100% abinda suka gaza shi ne Allah zai yafe musu kuskuren da suka yi kenan. Ni da kika ganina Anti Aisha, wallahi tun da nake a gidanmu mahaifiyana ba ta taɓa aika na cefa ne kasuwa ba. Ban ma san yadda ake zuwa kasuwa ba a gidanmu tun tashi na. Yanzu haka in nace zan shiga kasuwa, duk sani da neman kasuwa, in nan shiga kasuwar nan sau 10, in Allah ya so ya yarda sai na ɓata. Me yasa? Saboda iyaye sun ɗauki haƙƙin nan da Allah ya ɗora musu, su kula da tarbiyyar iyaye mata, su kula da tarbiyyar ƴaƴa, su riƙe gida, shi ne babban nauyin da Allah ya ɗora musu. Kuma ma maza ba su gane ba, ba su gane cewa wannan kula da gida da riƙe gida da tsakani da Allah shi ne duk takin abin da suke nema a waje ba.
Masu sauraro, a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ƙyamace a yau, sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko. Mu ci gaba daga inda muka tsaya, a madadin dukkanin ma'aikatan muryar Amurka, musamman ma bakin namu barista Amina Umar Hussein, Hajiya Halima Baba Ahmad da Muhammad Sani Abubakar, sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Levels Question. Ni Aisha Ma'azu nake muku fatan alkhairi. Assalamu.
Cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Salamu alaikum murya Amurka daga Algeria. Kalubale ga ƴan uwana, ƴan Najeriya waɗanda kawai yi ana zage-zage da la'anta, ko son kai ba son shiga. To ku duba kuru-kuru nan gida ne na faɗin ra'ayi, wanda ya faɗi daidai a faɗa wanda ya sore ake faɗi ko da mai gida General Muhammadu Buhari yanzu kamfani nawa ka aiki cikin Najeriya akwai kamfanin shinkafa ta Dandiga akwai kamfanin shinkafa Aminu na Sa'adu akwai kamfanin shinkafa Ajiya akwai kamfanin shinkafa ta Musa Golondi akwai da sunan dai wasu ma suna gyara ba su gyara ba wallahi mun yi zamantuwa ba mu da komai ba mu da kowa sai Ubangiji lillahi yanzu ga kamfani na Abasco na kada sannan ga wasu nan suna ta bugawa kai yan Najeriya yanzu cikin daga local government an sa Allah a daga taitayi a daina zagin mai gida Allah ka taimaki Najeriya da yan Najeriya
ni ne Alhaji Ahmadu Maye sarkin Mayun Bakwatan Jiji abin da ya bani mamaki da siyasan yanzu siyasa ta lalace duk ɗan siyasan da ka bi ya san kanshi da yaran shi da yan uwan shi wani kuma ya san kansa da yaran sa da bai san yan uwan sa ba muna da gwamnoni 36 a Najeriya wallahi ni ba dan mai rubutu ba ni dan plateau sani ba mai tsoron Allah kamar gwamnan Borno mutum ko bijan ne ko shekin ne abinda gwamnan Borno ne na rantsa da Allah Allah ubangiji ya gama da duniya lafiya Allah ubangiji ya kare shi amma wannan jar plateau Allah ba mu gwamna ne sunan gwamna dan wannan kiran gwamna da kira shi gwamna amma ba gwamna ba
Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Malam Jaha Dambarkwanawa a jihar Sokoto a cikin kayan hukumar mulki ta Ilaila. Gidan Amerika ina son in isar da ra'ayina gare ku cewa don Allah don annabi gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha su haɗa hannu su zo su yakan muna yan kinnatin da suke nan cikin jihar Sokoto musamman tsakanin karamin hukumar mulki ta Ilaila da Gwadabawa da Isa da Sabon Birni ana roƙon da Allah gwamnatin tarayya ta sa muna hannu kan waɗannan mutane yan kinnatin ni kai na gane an ɗauke ni kwana na 7 gare su Kodaka muna isar da sako ga gidan rediyon Amerika ke son mun da sakonmu ga mai girma shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Buhari da kuma gwamnanmu na jihar Sokoto a ga su haɗa hannu su yaƙa muna waɗannan mutane domin su samu zama lafiya a cikin jiharmu. Assalamu alaikum. Sunana Malam Jaha Dambarkwanawa.
Sunana Sani Malam da ke wuri Hausa a jihar Yobe, Najeriya. Suna kira da mai martaba sarkin guru Alhaji Mustapha Ibn Mai Jadi yana sarki Allah kare sarki Allah ɗaukaka sarki ina kira da 'ya'yan mutanenmu da suka samu dama a gwamnatance su dinga waye a dan tafiya su kawo gari cigaba wannan cigaba ne ya kamata a ce duk wanda ya samu dama matakin ma'aikatan gwamnati 'yan siyasa 'yan kasuwa su zo su gina gari su kawo gari alkhairi su kawo gari cigaba wa'ansu wuraren sun tafi san birnin suna da kishin nasu suna tunana ƙasa da su amma a ce guru Allah ya ba mu babbar dama ya kamata mu ringa amfani da opportunity shi sarki uban gari ne kuma sarki mai share talakawa ne sarki kuma zai isar da sakonsa ga wajen dai isar da sakonta wajen gwamnati in ya isar da gwamnati ko wani cigaba aka gani a gari sarki zai yi kokarin ya ga ya kawo ba shi da bambancin kowanne yare duk kowanne yaren da ka sani sarki na sani ko shugaba ko ojuku ne ya zo guru sarkin guru zai karɓe shi hannu guda biyu idan haka sarki muna masa fatan alheri Allah ya sa ya gama da duniya lafiya irin namijin kokari da yake a kan talaka. Duk talaucin kan aka cuce ka ko aka cinye ma gona ko aka cinye ma gida sai inda karfin sarkin guri ya riga ya kayi don shi ya taso da haka shi ma gani ne a wajen iyayensa kuma yake koyi da abin da iyayensa suka ba shi tarbiyyar nan kuma yake amfani da ita har gobe.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Usman Shafi'u wanda ke zaune a garin Lambata. Jira na local government
Niger State. Wato abin da nake so na faɗi dangane da ainihin rahoton da muka ji a BBC dangane da ainihin waɗannan mutane da suka shiga a cikin ƙaramar hukumar Kumboko a cikin jihar Kano har suka yi ainihin kidin suka ainihin yi hangin ɗin wata mata, daga baya hukumar 'yan sanda suka samu ainihin labari suka kai mata ɗauki, Allah ya fitar da ita ya kasance ba ta mutu ba.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a koda yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Yeah.
turare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makere wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya